Asabar wata Ramadan yana da kwana huɗu, alif ɗari uku alif ɗari huɗu da 47 hijiriya, kuma yau muna 21 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya. Wannan shi ne majalisinmu na biyu ko na uku, majalisinmu na uku a wannan Arfajiya ta masallacin da ke daura da Sabana Bank a cikin jihar Sokoto a wannan shekara. Kuma kamar yadda aka sani, muna cikin suratu Maryam, mun gama da aya ta 95, yau za mu tashi aya ta 96. Innal ladina amanu wa amilus salihati.
Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wujdan.
To hasbuk. Bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa kafirai dukkan za su zo Ubangiji kowa shi kadai, wa kullum atihi yawmal qiyamati farda, ya yi daidai da an faɗe ta ne a daidai lokacin da ake so a kurshe ta harshe a sama. Kowa zai zo gaban Allah shi kadai, amma ambaton wannan a daidai lokacin da ake kushe aikin kafirai na shirka, da kuma cewa za su koma zuwa ga Allah da su da wanda suke bautawa, akwai alamun cewa za su tsinci kansu cikin kewa da neman wane ne ma za a ce ya kaunace su ya kasance tare da su. Sai Allah ya biyo maganar da maganar muminai. Tamkar sura tana ƙoƙarin naɗe tabar martani za ta tattara baki sai ta karasa. Allah ya ce innal ladina amanu, lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari, to lallai da sannan Ubangiji zai sanya musu soyayya a cikin zukatan bayansa. Bayansa su so su, kuma shi ma Allah madaukakin sarki ya sanya musu wata soyayya ta musamman, sai ya zama ranar alkiyama sanda waɗanda suke cikin kewa kuma suna cikin annashuwa da jin daɗi. Wajen fassara me ake nufi da wuddan ɗinnan da Allah madaukakin sarki zai sanya wa muminai, malamai sun yi maganganu da yawa. Innal ladina amanu wa amilus salihati, sun yi aiki na gari, aikin da ya yarda da Ubangiji subhanahu wata'ala, sai ja'alu lahum ar-rahmanu wujdan ay shubban. Imam Shawkani Allah ya jidansa da rahama yace abinda ake nufi shine Allah zai sa bayan su so, kamar yadda ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa idan Allah ya so bawansa sai ya kira mala'ika Jibril, sai ce da mala'ika Jibril, ga wani bawana ina son ka kai ma ka so shi. Da ke sai mala'ika Jibril ya so wannan bawan ya kaunace shi, sai kuma Allah ya aiki mala'ika Jibril ya je sama yayi kururuwa yayi yefuwa ya sanar cewa ya ku mala'iku akwai bawan Allah wani Allah yana son ka kuma so shi, sai mala'ikun su so shi. To kuma sai Allah ya sanya sansa a cikin zukatan mutane baki daya, to shi ne ma'anarsa ya ja'alu lahum ar-rahmanu wuddan, saboda imaninsu da kuma aikinsu na gari. Don haka ko da mutanen duniya sun ji mumini, to Allah da mala'ikunsa suna son Allah da mala'ikunsa suna son su. Wata soyayya kake so da wata soyayya Allah. Falaita alladhi bayni wa bainaka salihun وبيني وبين العالمين خراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك فسر القرطبي الله يسلمك سلام ابو عبد الله في تفسير سيئه فوزوا عليك حين ابن زي الكلبي الله يسلمك درهما لابن رجب اتكن الجامع اتكن جامع العلوم da Shawkani din, kamar yadda muka kawo maganar sa Imam Sa'idi da Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shantiti Allah ya tsarka da rahama. Sayaj'alu lahum ar-rahman wudda, Allah zai sanya musu soyayya bayan sa. Anan ne ma Ibn Atiyya ya kawo wani asar na da yake fassara soyayyar da Allah zai sa wa bayan nasa, yace wannan aya wasu malamai suna ganin cewa ta sauka ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki musulmai su hijira zuwa Habasha. Lokacin da za su tafi hijira zuwa Habasha suna ta tarabbaji da kuma kai komo da kokwantan to mu da zamu tafi garin da ba namu ba ba kuma addinin mu daya ba amma dai sai suka yarda da ummanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce sayaj'al lahum ar-rahman wujjan Allah zai sanya wata soyayya ta musamman tasu a zukatan wasu mutane na musamman sai zama wujjan din nan da aka faɗa na kira ne ba a gane waye zai yi soyayya ba amma tafiyar su zuwa Habasha sai Allah ya sanya kaunar su a cikin zuciyar Najashi sai ga shi manyan mutanen Makka sun turo a hukunta su Najashi ya yi kaga wannan ya tabbata kenan sai ja'al lahum ar-rahman wujjan kuma sai zo ba sai sha wahala ba fassara sai ja'al da sannu ma'ana a yanzu haka soyayyar ba ta sauka ba amma ta kusa sauka to kuma da amma ita wannan sura ta sauka ne kafin shekara ta biyar bayan hijira kafin ai hijira zuwa Habasha domin da aka yi hijira ta biyu zuwa Habasha ai Ja'far ibn Abi Talib ya karanta wa Najashi suratul Maryam ya karanta wa Najashi suratul Maryam Najashi ne bi takhfif walaysa Najashi yawanci ya wuce sai sai mara tasiri shi ta muke mata sai Najashi amma Najashi biduni at-takhfif biduni at-takhfif ko بدون التشكيك وسيجعل لهم الرحمن ودا الله زي سنيا كونرس اتنزير نجاشي يرغو ان دسكي تارد شيء بضاء سيجعل واتقوا على من سكتة سيجعل لهم الرحمن ودا الله زي سنيا مسي كونا تم سمم ازوكا تم قوانا مولي dan haka zaka ga in dai kai mummuni ne na gaske to kana san mummuni dan uwa wannan abin tun daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu sai sa da mutanen Makka suka zo muhajiruna sai ansaru suka kaunace su kuma ansaru mujahiru muhajiruna suka kaunace su to da sai ya Allah wa rahman wudda mummuni da su juna kuma wannan haka yake ta tafiya har zuwa yanzu ku duba ku gani lokacin da aka kafa kungiyar jama'ar zaki bid'a wa ta'at sunna saboda tsananin kaunar juna da aiki da lafiya yi sai ka ga hadda ma a unguwa sai ka tarar da wani masallaci ne guda ɗaya mutane daga nesa suke tahowa a zo a hadu a yi sallah a tsawon juna za ka suna kaunar juna mu'minai suna son junan su mu'minai sai ya ja'alu lahum ar-rahman wudda dan haka sai zama kenan kamar yadda shaukani ya faɗa Allah zai sanya musu a kauna ta musamman a cikin zukatan bayansa haka Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda Tabari ya rawaito a cikin at-Tafsir shi ma ya faɗa cewa Allah zai sanya musu kaunar ta musamman haka al-Imam Ibn Kathir da kuma al-Imam Jamaluddin al-Qasimi a cikin tafsirin ta tafsirin Qasim to wasu kuma malaman sun tafi akan sabanin haka amma sai dai ba fassara ce wata karu da wannan ba sai ya ja'al lahum ar-rahman wudda Allah madaukakin sarki zai sanya soyayya da kauna ta musamman a tasu a zukatan mala'iku sai zo mala'iku suke so su suke kauna to kaga dai su mala'iku sun ai mu'minai ne sai zama kenan ba wani bambanci ne mai fadi ba kamar da Ibn Athir ya faɗa a cikin At-Tahrir wa At-Tanwin yace yaqtabi ittisalu al-ayati bi ba'dihi fil ma'ani an hadhihi al-aya wasfu wasfun li hali al-mu'minina yawm al-qiyamati bi diddi hali al-mushriki wana ana so a ga makaran al-qiyama tunda dai ai kowa zai je wajen Allah shi kadai ko to mala'iku su za su abokanci mu'minai sai Allah ya sa musu kauna su sai su kasance tare da su fa yakunu halu intiyan min ghayr hal infirad su za su zo ne ga shi dai su kadai din amma hada da soyayyen mala'iku bal halu ta'annus ba'dihim li ba'd sai zama junan su suna aide wa junan su kewa wa annahum yakununa yawma idhin bi maqamil mawaddati wat tabdil sai kaga akwai kauna da girmamawa tsakanin su أي سيجعل لهم الرحمن أو الداء من الملائكة الله سيسن يامس المصوية كتب ملائكة وشيسا الله من أخشي سركي أسل سورة الفصلات يكتا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
حسبك هذا أنا ملائكة هرسي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا موني مسو ينكو الدنيا داك ياك مؤمني كي المشرف هند ذا دوران كملائكة رحمة ذا سموما سارين يوا كما ذا سدنجة إيدي مسكيوا وفي الآخرة سنن الاهرة كما سند سوكا جرين كأيني وملائكة كما ذا سنوك كي مؤمني كاغا سيجعل لهم الرحمن ودا أي أو نفس ذا تشكتك أسم ملائكة kuma su taya su su ebe musu cewa a ranar alkiyama a ranar da ake cikin zulmi da tsoro wayannan fassarorin guda biyu da fassarar jumhur da fassarar ibnu ashur Allah ya kansa da rahama duka fassara ce da za ta iya yiwuwa Allah zai sanya san mutane san muminai a cikin zukatan ƴan uwansu muminai Allah zai sanya zukatan muhajiruna wanda ila al-habasha kaunarsu ta shiga zuciyar Najjashi kuma Allah ya sanya kuma Allah zai sanya zukatan wato zai sanya kaunar muhajiruna a zukatan ansaru kuma Allah ya yi to akwai wasu kuma da suka tafi zuwa kamar yadda Alusi a cikin Ruhul Ma'ani ya karkata zuwa gare shi ko ce ya kawo yace sayaj'alu lahumur rahman wuddan alwuddu ita ce soyayya to Allah madaukakin sarki zai halittu wata soyayya ya sa ta zukatan muminai su ne za su yi soyayya to wa za su so sai to wannan zai yi a ya zama wannan ayar duk da cewa surar makkiya ce amma zai yi wannan ayar ta sauka a madina me ya faru to yace saboda lokacin da muminai suka yi hijira zuwa madina daga makka sun shiga cikin damuwa saboda mutum ne ya tashi daga garinsu daga inda ya saba ya tafi wani garin ba danginsa a wajen ga yanayin sanyin garin ba irin sanyin garinsu ba ne zafin garin ba irin zafin garinsu ba ne ruwan garin ba irin ruwan garinsu ba ne abincin garin ba irin abincin garinsu ba ne a ɗabi'a ta jikin ɗan adam ba ka rasa shi da yin wani ɗan zazzaɓi haka ƴan ƙuraje su fito masa kafin ya saba sai a ce baka canjin ruwa ne kuma tabbas sahabban mazalar sa sun shiga cikin wannan yanayi kamar yadda ya tabbata Bilal Allah ya kare da a gare shi yana kuka har mazalar sa ma ya ji shi yana ta ala laita fi in hal abi sanna laylatan biwadin wa hawli izkhirun wa khalilu wa hal yabdi walli wa hal aridan yawman biyaha majnatin wa hal yabdi walli shamatin wa fasilu yana cewa ala laita fi in nisan laita shi'iri ban sani ba ya za a yi ne ya al'amarin zai kasance ne hal abisan na lailatan diwadin zan ƙara kwana kuwa a wani dare in yi bacci in tashi a wani wadi wani guri wanda wa hauli izkhirun gefe na ga bishiyar sabara ga shuka ga itan sabara ko menene ake cewa ganyen sabara sannan ko kuma ga dutsen jaliru ko khalilu wanda wannan wasu gurare ne a makka masu yawo a wancan lokacin sun san wurin wahal ahirar yawon ya hama jinnati shin wata ran zan kwaso ƴan dabbobi na ko in ɗauko tuduna in hango rafin madina kawai in gana gangara rafin yadda na saba yi a makka wahal yabdu walli shamatun wa tafilu shin zan ƙara ganin dutsen shamatu da dutsen tafilu ko zai yiwu sai fashe da kuka ce Allah ya tsine wa Shaiba Allah ya tsine wa Utba Allah ya tsine wa wani sun cuce mu sun koro mu daga garin mu sun hana mu addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su hakuri yake cewa ku yi hakuri sai Allah ka sanya mana san Madina kamar yadda muke san Makka. Allah ka dauke masassara da zuzubi na Madina kamar yadda shi Jehova sai Allah ya saukar da sa yaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Allah zai sanya musu kauna da soyayya. Kaunar ina? Kaunar Madina. Kuma Allah ya sanya musu kaunar Madina. Wannan fasarorin guda uku duka za su dauka wannan kalmar sai yaj'alu lahumur rahmanu wuddan za ka dauka. Lokacin da kake karantawa sai ka dinga tunanin cewa lalle Allah ya ce zai kaza kuma yayi, Allah ya ce zai kaza kuma yayi, Allah ya ce zai kaza kuma yayi. Sai ya ja'alu lahumur rahmanu wuddan. Na'am.
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر
به قوما لدا. التي فإنما يسرناه بلسانك حقيقة من خوري ون القرآن بلسانك ديارنك ai bi lugatika da yaranka wanda da shi aka haife ka shi ka taso ka katara ana yi kuma shi ka iya ka kware a kansa. Yassarnahu bi lisanika, da haka da an faɗa kawai ganewa za ka yi ka riƙe, ba ka buƙatar sai ka koyi yaran kafin ka zo ka koyi karatu. Me yasa litubashshira bihi almuttaqina? Saboda da wannan alqur'anin ka yi wa masu taqawa bishara cewa Allah zai ba su aljanna. Cewa in suka bi Allah sun huta, wa tunzira bihi qauman, sannan kuma da shi alqur'anin dai tunda yaranka ne za ka yi gargaɗi ka gargaɗi mutane luddan masu husuma da gardama waɗanda ba sa bin abin da aka ce su bi, ba sa yin abin da aka ce su. Fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman luddan. A nan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara bayyana mana cewa alƙur'anin nan alƙur'ani ne Balarabi, kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne Balarabi, kuma Allah ya saukar masa da alƙur'anin da yaranka. Wannan yana nuna mahimmancin a koyar da kai da yaranka. Koyar da kai da yaranka yana rage maka tazara ta fahimta fiye da a ce sai ka koyi yaran ka iya sannan kuma a zo a koya maka abu. Idan muka lura da kyau, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suka ɗauki addinin nan suka isar da shi zuwa ko'ina a duniya. To amma za ka ga duk inda suka isar da yaran za ka tarar da cewa larabci kafin ka ce ne wannan larabci yana gaurayewa ya zama gama garin yare a wajen da suka isar da alqur'ani. Ko babu wani sahabi cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya kallafa wa kansa koyan wani yare don isar da saƙon Allah. Amma wannan baya hana ne da awaye koyi yare don isar da saƙon addinin Allah da yaran masu shi. Amma kan sani cewa koyan yare a kancin kansa ba shi ne abin da addini ya fi ba wa muhimmanci ba fiye da gane saƙon. Yasa hatta ilmummuka da aka so lokacin daular Abbasiyya, lokacin Al-Khalifa Ma'mun, bayan daular Musulunci ta zauna ta gama ƙarar da daular Roma da daular Farisa, yanzu ga baki ɗaya wannan yanki ya sallama wa Musulunci ƙarƙashin jagoranci ɗaya. Ya ga cewa yanzu ya kamata kuma tunda Alkur'ani da Sunna sun yarda musulmai su faɗa da ilimi. Fas'al ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. To kwa iya zuwa ko ina ku nemi ilimi. Kuda ka sai aka sa da tattafan da aka rubuta ilimin falaki da ilimin likitanci da ilimin magunguna famasi kenan da ilimin sanin ƙasa da ilimin albarkatun ƙasa da ilimin sanin halayya da ɗabi'a ɗan adam wanda aka rubuta su da yaren girkawa, yaren girka al-lughal yunaniya, ba wai a tura larabawa su je su koyo yaren girka ba, a fassaro littattafan lokacin da musulmai suke da izza, a lokacin aka saka mukafa'a da kyauta ta kuɗi masu kai kan cewa duk wanda ya fassara littafi zuwa larabci to a kawo littafin da ya fassara a tsora shi akan zikiri iya kilo kilan da ya ja iya kudin da za a ba shi ne sai a auna masa zinariya gwargwadon wannan kilan to da haka ne aka fassaro ilimin da shike nan sai laraba suka shiga suka boye ilimin muka da yawa to da muhimmancin ka iya wani yaran ka iya ilimi da yaran ko shi ma Bature da ya taki ya kafin ya koyi ilimin mukan larabawa da na girkawa da na indiyawa sai da ya dauko shi ya dawo da su zuwa yaransa to da ya dawo da su zuwa yaransa kuma sai ya ba da dama a koyi ilimin mukan sai kuma aka koya sannan aka iya amma da Bature ya fara shiga duniya wajen kokarin tankwara duniya akan tabishi a cikin tsarin sa daga cikin ta'addancin da yake ne farlantawa duniya yaransa sai zanto daga cikin abin da turawa suke zuwa da shi shine akwai lallai sai an ga yaransa an koya kafin su su iya tumbu da yaki sai da suka koyi yaransu su ga ta ina za su shigo mana domin tun kafin turawan mulki akwai turawan da suka fara shigowa da sunan bincike a kan ƙasa da kuma yaɗa addinin Kirista wannan binciken nasu ya janyo musu har sun yi ƙoƙari sun karanta abubuwa da yawa da suka shafi Hausa musamman munan ƙasar Hausa kenan saboda wannan karanta Hausa zai taimaka musu ƙwarai da gaske wajen ganin cewa sun san ta ina za su iya bullo mana ana ba da labari tun a 1839 a wani Balarabe a wani Bature ya zo ya ce bayi guda a nan yankin Hausa kuma an ce yankin Hausa ba bai wai kai ta kawai a arewacin Najeriya ka iya cewa tun daga kogin kwara har izuwa Gegina ba wai iya cikin Najeriya ba kawai sai sai wasu bayi guda biyu da ake kiran su Durugu da kuma Adega shi Durugun mutumin da magarani shi kuma Adega din mutumin kamar yankin Jambuwa ne to a iya cewa ko margine amma a cikin margawan da suka haɗe da Hausa saboda yanayin yadda Hausa ta mamaye waɗannan ƙasashen wannan yanki to shi wani Mr. Henry Bass shi ya siye su ya tafi da su ya zo da su Kano ya zo da su Bichi a 1885 daga nan kuma ya wuce da su Tumbukutu ta Mali sannan daga nan aka kai su Ingila a wannan shekarar aka siyar da su a hannun wani Bature Dr. J.F. Kahn wanda da yake karatu ya sun J.F. Kahn sai shi kuma wannan J.F. Kahn din ne ya canja musu addini da koma Kiristoci daga Hausawa zuwa Kiristoci sannan kuma suka taimake shi wajen koyar da shi Hausa ya koyi Hausa ya ƙware ya kuma san al'adu na Hausawa har ya kai haddin da zai iya wallafa littafi a kan Hausa don ya zama shimfiɗa ga turawan mulkin mallaka to a wannan lokacin ya wallafa littafin Hausa kamar littafin farawa littafin maganar Hausa da kuma littafin Musa na fari da Musa na biyu wanda duka a wannan ƙarshe-ƙarshen ƙarni na 19 bayan ya naƙinci yaren Hausawa to ya fa'idantu da su waɗannan mutane daga baya kuma shi Abega an dawo da shi gida ya zo ya yi aikin mission tare da Samuel Ajayi na ƙasar Ogun sannan daga baya shi kuma Durugu ya ci gaba da zama a Ingila sai daga baya ya dawo Najeriya ya ci gaba da aikin koyarwa a Lafaja da baya kuma daga ƙarshe suka dawo da shi Kano makarantar ɗan Hausa shi shi dai durgun ya mutu a shekara ta 1912. A shahid turawa sai da suka koyi yaran mu sannan suka samu damar shigowa cikin mu saboda lisanul qaumi yana taka rawa matuƙa gaya wajen iya shiga cikin mutane da kuma iya isar da sako da abin da kake so kai a cikin kamar da makaranta a cikin ayat suratu ibrahim ayat farko ta suratu ibrahim a tafsirin mu na daren nan jiya shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar masa da littafin da yaranta akwai kiraye-kiraye da yawa a yanzu akan cewa in yara ana so mu al'ummar Hausa mu ci gaba to fa sai an fassara mana ilimin muka da yaran yanzu aka zo ka samu yaro yayi nisa a cyber security yayi nisa a software engineering kuma wallahi zai iya turanci ba in zai maka bayani ma zaka ji wasu kalmomin ba daidai yake ba su ba amma yana da kwakwalwar rike su ya iya rubuta su ba turawan ai na girkawa suka dauka da na larabawa da na indiyawa to haka zalika hatta karatun addini abin da yana ɗaya daga cikin sababin ci gaba da indiya ta samu da wannan yankin shibhul qarra al-hindiyya haffatahu al-bari yanzu akwai fassarar sa da yaran urdu shi yasa malinta ta fi yawa a cikin idan ka je ka ga irin ci gaban da musulmai masu magana da yaran urdu suka ci ga suka samu zaka sha mamaki mu ko zaka iya zaka samu malami na islamic studies ya kai haddin professor amma laifin da yake da taɓa karanta wani ko jami'ar ulum wal hikam da taɓa karanta zai yi ba zai sai illa iyaka dai zai ga maka sunayen wasu littattafan da suka shahara musulun ya ce muslim da za da za muslim malami wanda ya kai malami na islam sadi ya zo yana mana karatu lokacin muna IBMB ya fassara da ya faɗa da turanci wai irin zai burge din nan ya kawo aya to ake translation ya karanta ji iya karatun da larabci amma har ya kai dakka tun 90 yace wa in fa ifatani min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma wa fa in bagat shine fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra bagat ihdahuma saboda bai iya karatu larabci translation har yanzu bana manta malami yana mana historical development of Islam to yana faɗa mana tarihin Makka fatu Makka to tunda an karanta yace when banu Bakar fought banu Khuza da rasul wai banu Khuza a shine banu Khuza saboda da suranci suka karanta ba su karanta shi da asalin larabcin sa ba wannan shi yasa a yanzu in ka iya suranci shine ka burge ka kware wala turanci bai huke zama yarin da zai ce maka maka kan maslahar ka ta rayuwar duniya ba in kuma kai ne da awa ne kana shiga inda ake bukatar sa ya zama ka rike shi a matsayin tsanin da zai iya isa sai maka ka isar da sako amma ba shi da wani burgewa ta musamman wanda ya kware a turanci bai fi falala da daraja akan wanda ya kware a Hausa ba ko larabci gatan da ya samu saboda yaran addini wa illa kai kanka yaran ka yana da kima da darajar da ba wanda zai zo ya hura maka hanci yace yana Hausa yana sako turanci a inda ba turancin ake bukata to manzala kuma Allah ya hore masa alqur'anin da yaran sa lugatul um shine yaran larabci yasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a kuskure a karatun alqur'ani ba a taba nakaltuwa ko an rawaito lahani a qur'ani ba saboda arab ne aqha larabawa ne tsantsa zunzurutu waɗanda suka iya larabcin saboda haka ba wai suna tafiya ne akan iya al-irabi wannan al-irabi ai daga baya ne ake san wahalar al-irabi amma wanda tun jahilin yake cewa walastu bi nahwiyin yaluqu lisanahu walakin saliqiyun yaqulu fayaghlibu ni ba wai na hau na karanta da zan ta kokarin gyara harshe na ina yin a'a ni a haka aka haife ni kuma faɗa nake kuma in daidai ba magana ake ta istiqaqi na kalma da sarfu a sarfu ba a'a magana ake ta idrakul ma'ani takadu ahwa'uhum tamshi sawiyan ma'al ma'ani almunazzala shi yasa sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi ana saukar da aya a cikin suratul mu'minun yana jin yanda ake rubugin ma'anoni akan girman Allah a wajen halitta ana tsara karanta ayat sai tayi fatabarakallahu ahsanul khaliq sai manzo Allah yace uktuba haka za nazalat a rubuta haka ta sauka saboda zuciyar da dabi'ar da komai tana samun insijani ne da abin da yake sauka yasa aka ce wani ba kauye wanda ba musulmi bane ko bai karatu qur'ani ba sai ji wani yana karanta as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim sai ce kalla ba dai ba a fadi wannan kuma a ce ghafurur rahim da ba dai azizun hakim aka ce sai ko gashi a ce azizun hakim saboda balarabe yudriku umqal ma'ani da haka sai sa kaga su Abu Lahab su Abu Jahal da sauran mu'anidun basu taba kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin abin da a yanzu yan bid'a suke kalubalantar musulunci akai magana ka ji ana cewa ai akwai batunci a wuri kaza idan ka dawo da shi dabi'ar yaran ka ba amma in ka bai ta dabi'ar yaran larabci kai ne idan zuciyarka ta dauki abin akwai wani abu da a language ake karanta shi a turanci ana kiransa reasoning shi reasoning shi ne ba hanyar da mutum yake karɓar sako to bi'a tana tasiri al-fi'atul umriya yanayin shekarunka suna tasiri sannan kuma wasu awamil wasu jarirai ma sukan yi tasiri kamar yanzu yaro suna ba da misali wani misali mai ban al'ajabi da ban dariya yaro ne ya ce da malamarsa malama ina da tambaya ta ce to shikenan in na gama darasi bayan ya gama darasin sai ce ina ganin kwakwalwa ta karfi in zauna a aji uku na primary kawai gwanda a mayar da ni secondary sai sai dariya ta ce to shikenan ka biyo ni ofishin director aka je ofishin director ko kai in kai google za ka ga labarin sai aka je wajen director sai aka ce masa to ga abin da yaro ya faɗa sai director ya ce to a yi masa a shirya masa tambayoyi ina ce director ya ce masa ina ne capital din Japan sai ce Tokyo sai ce kwarai da me kaza da ya faɗa yana rufe baki sai yaron ya faɗa malamar sai ta ga alamar da za a ɓata lokaci sai ta ce kai falar ina neman afuwa a bani dama in masa tambaya to jerin tambayoyin nan tambayoyi ne very funny tambayoyi amma fa'idar su shine za su nuna maka kowa da irin kwakwalwarsa da yadda yake fassara abu sace masa to ka gani nan yace eh sace wani waje ne gaba ɗaya a cikin jikina yafi jikewa fiye da ko ina darakta hankalinsa ya tashi ya ji an ji an faro ta wagara sai yaro yace harshe mana malama sai ya dan numfasa to da shi yaro iya nan ne zalika bablaghuhum kace baka so yanzu ni akwai wando a jikina namiji ma akwai wando a jikin sa ne ne a cikin wando na babu amma a cikin wandon namiji akwai sai mijin din ya karkatar da fuskar sa yana ta tsoron amsar da yaron da yayi sai yaron yace aljihu sai kuma mijin din ya zama na yace ko sai ka yace to akwai mata budurwa akwai mata babba mai aure to menene na budurwa girman sa bai kai na mata mai aure ba sai mujir din ya daga kansa sama ya tsaya da numfashin sa sai yaron ya ce maka gado to kowa yana ira ba da amsa ne gurgunan isti'dad fitri da yake da shi saboda haka wanda yake bobawa in ya karanta hadisi ko ya karanta aya sai ce a ainan akwai batanci ni ban yarda da nan ba eh saboda shi shine ba amma da zai mai da shi zuwa ga masana masu ilimi sai su masa bayani sai ya gane wannan reasoning din yadda kwakwalwa take lissafi yare yana taimakawa wajen haka dan haka sai kaga a cikin alqur'ani ana iya fadar abu a zahiri murara kai kuma in ka zo fassara shi da yarenka in ka fade shi muraran mutane za su ji barakai to sai kai hikima da balaga wajen fadar sa akwai abin da in kai namiji ne kane wa mata karatu sai kai hikima ba tare da kuma ka cire abin da Allah da manzonsa suka faɗa ba amma sai kai hikima wajen isar da sakon innal muttaqina mafaza hada'ika wa a'naba wa kawa'iba a wajen balarabe abu mai sauki ne kawa'i ba wani balarabe da za a ce masa ka'id ya ji wani irin abu, amma inda za ka fassara shi da asalin kalmar ka fito da ta Hausa irinta, to in mata ne auren sai ka dan sunfi da kai indai kana da ido. Amma idan kana da hikima sai ka isar da sakon a yadda Bahaushe isa ba jin wannan magana, kuma ba tare da ka tuhumi nassi ba. Ke shi yasa wannan ya yi daga cikin tafsirul Qur'ani bi lisanil Arab. Wa inna ma yassarna bi lisan. Akwai hadisin da aka fassara maka, in aka gaya maka shi, idan ka tafi da zuciyarka ta Bahaushe to sai ka kasa ganewa. Amma an kai da cewa an yi magana ne da yaren Larabci, kuma Allah ya sauƙaƙe yaren ga masu shi, to sai ka koma wa masana Larabci sai su ba ka bayani, sai ka ji ka samu nutsuwa. Yanzu ka karanta hadisin Mu'adh ɗan Jabal, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji ya kalle shi sai mai yaqtasibul mala'ul a'la, ya ce la adri ya rabbi, ya ce fadana ilayya ay ar-rabb kina faja fawada'a kaffahu baina katifayya hatta wajadtu barda anamilihi baina sadiyayya fatajalla li kulli shay'in wa arabtu. Kaga sai ka fassarawa, sai ka koma dabi'a ta Balarabi, sai kuma kai fassara da gilashin Hausa, ka hango shi da gilashin Larabci, ka fassara da yaren Hausa, sai a gane cikin nutsuwa. Don haka Qur'ani kafin ka fahimce shi yana buƙatar ka ƙware a Larabci, ba wai a iya na haudal irabi da sarku ba, hatta sai ka koma ka karanta ɗabi'ar Larabawa da yanayin rayuwarsu. Wannan shi yasa ake karanta al'adabul arabi ala mukhtalafi marahilihi, a karanta jahiliya, saboda Qur'ani ya zo ya tarar da 'yan jahiliya ne suke nan. A karanta sadrul islam, a karanta al'asarul amawi, a karanta al'asarul abbasi, a ji yadda Larabawa suke da yadda suka dinga canjawa domin a fahimci Qur'ani. Shi yasa Muhammad al-Amin al-Shantiti, Allah ya ji kansa da rahama, a cikin ar-rihlatul hajj ila baladillahi al-haram, yake ba da labari, yake lokacin da ya zo Sudan a Omdurman, da aka dinga masa tambayoyi a kan menene ƙarshen diwanin da ya karanta, ya ce diwanin Bashar ibn Bur, ya ce sai ga wasu malamai suna sunfi da kai, diwanin ne suke da bata. Ya ce muna karantawa ne don mu gane ɗabi'ar Balarabe da yadda yake magana da kalikarsa, saboda mu ji daɗin fahimtar littafin Allah. Wani lokacin a cikin tafsirin sai ga an kawo maka baiti, baiti ne na ghazal da wani ya yi shi, ghazalun fahish ba wataƙila, amma abinda ake yi wa a cikin ghazal ɗin ba wai mujarradin saƙon ghazal ɗin ba, a yanayin yadda aka sarrafa harshe, salo da kuma sarrafa harshe. Sai ka ga kuma asalin ruhin addinin bai dame shi ba, kuma sai ya yi ƙoƙari ya dinga kiyasi da abinda zahirin lugha ta tabbatar, kuma ya ci karo da abinda nassi ya zo da shi. Wanda ko malaman ƙira'at sun tabbatar da cewa shi kansa Qur'ani masjali ne na lugha. Idan aka ce ga kiyasi ga kuma abinda Qur'ani ya tabbatar, ko ga kiyasi ga sama'i, Qur'ani yakan zaɓi kiyasin in ya so, kuma yakan zaɓi sama'i, dole kuma haka za a ta. Ina yawan ba da misali a lafazin hasiba, hasiba bi kasar si ala wazani a fa'ila, to mudari'insa a asalin yaki na sarfu, tunda fi'ili ne wanda yake na zuci kuma sahihi, to zai zama ala wazani ya fi'ilu, ala wazani ya fi'ilu. Wannan shine afwan ala wazani ya fa'alu, ala babun fariha ya farahu, hasiba ya hasabu. To kuma haka dukkan ƙabilun Larabawa suke, amma Quraishi su kuma kawai sai aka ji ba haka suke cewa ba, amma sai ya hasabu, sai sai ya hasibu, haka suke. To da Qur'ani ya tashi tunda ya sauka da lugatu Quraish, sai ya kyale wanda yake kiyasi din, sai ya ɗauki wanda Qurayshawa suke yi. Kuma ko manzo Allah kuma a cikin maganar sa haka yake yi, kamar da ke cikin sunan Abi Dawud hadisin wasid ibn al muntaqi, sai ke cewa la tahsiban, mai ruwa yake yace wa lam yaqul la tahsiban anna zabahnahu li ajalika, kaga la tahsibanna wa la tahsibanna Allah, in dai yanzu yazo a cikin mudari'i wanda yake dillu ala al istiqbal. Shi yasa Imam Shafi'i a cikin الحرص في شافية يكسى ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاهم ولم يلزم قياسا مؤثلا يكسى لفظ ويحسب كسر السين أنا وسين انكسر مستقبلا إن يزود مع نرسئ المضارع يدل على الانتقبال سوى إسكين هكا سما سون أهل السماء نافع لابن العلاء لابن كثير فهو سما في نافع مفتر العلاء ومكي رضاهم لصاحب راشين الكسائي ولم يلزم قياسا مؤصلا دم هكا مغانا قياسي لأكي أكي حسيبا يعصبني في قرآن يازو لكراء البداجي دارك عنان سوى أنهم قراء قراء أخذوا بس لازم تكياتي بقى تيسو خيري دا سمائي وان دا أكد قريك سنائي ترش كنس قرآن مزدريني وإذن كدو غرد مجرد اللغة تكتبت فسكولي ناجي وان دا شغبان مجمع اللغة العربية نقاهرة وان دا يمتو صلاة فضل إيه دا كتن القلم مطابق الأمير الشعراء wani yayi wata waka mai ta mai ha'iya ce amma da ta'um a bayanta sai ka amfani da kalmar mansa'a mansa'a kuma tubbadu mansa'a wa minsa'a amma qur'ani ne yace falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu minsa'ata amma shi da yazo karantawa saboda daga sagat alaihi allua sai ce ta'kulu mansa'ata saboda larabcin ne ya janye shi da take da larabcin ya janye ka gaba daya ya zawanto kana yin larabcin ne saboda manufar fahimtar da fahimtar addini da kuma fahimtar da addini fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda a cikin nan kuma akwai ƙara jaddada wazifar annabawa da malamai shine bishara da gargadi wanda kuma wannan shine asalin wa'azi shine asalin yada shiriya idan aka yi bayani aka bayyana yadda al'amuran suke to kuma sai akwai aikar akan in an yi biyayya za a samu kaza kuma a tsawatar a tsoratar akan cewa in aka saba kuma za a gamu da kaza Allah ya samu dace na'am
wa dan ahlat la qablahum qawlan hal tu'ifu min ahad هل تحسن
من أعلم أو تسمع
لهم
نكزا الله يتي وكم أهلكنا قبلهم من كرني سو أيبا سو ديوة سو ديوة من هلكت دا من كرني الأومة ببا ديا قبلهم لتشيئ كافر سو أي سو كريشاوة سبو دا كافر سمو إنسان الأومة تن da kuma ƙaryata manzannin da aka ba su ɗaya muka tsayi ba mun yi da yawa kuma ku shiga taitayin hal tahissu minhum min ahad shin ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar da aka halakar akwai wani wanda kake jin labarin sa ko ka ganshi wanda kake iya riskarsa da ɗaya daga cikin hanyoyin da ake iya riskar abu ko aka maka labarin an ganshi ko kai ka ganshi ko kaji ko ka taba ki gashi ka taba ji tunda aka halakar da samuda akwai wani samudi daya da aka taba tunda aka ce shi kai yayin saura ko ba'adi daya dukkan su Allah madaukakin sarki ya halakar da su kuma tunda aka halakar da su shiru kake yi aw tasma'u lahum rikza ko ka taba jin wani motsi wani dan motsi da ya kama da irin takun turuwa ko wani abu wani motsin da sai ka kasa kunnan kama baka ji shi ba da irin wannan karamin motsin na wayannan mutane akwai wanda ka taba ji tun daga bayan halakar da wayannan mutanen da mukai ko shakka babu Allah madaukakin sarki ya halakar da su kuma tun da ya halakar da su ba a tsara jin duniyar su ba a tsara ganin kowa wannan yana nuna mana cewa Ubangiji subhanahu wataala ya isa ya yi komai kuma yana yin komai abu ɗaya ya rage wa mutum shine ya sallama wa Allah subhanahu wataala ya bi shi yayi imani da sakon da ya aiko manzansa da shi sai ya tsira wannan ayoyin na ƙarshe sun faɗakar da mu akan wato girman sakon da Allah ya bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa'azi da jan hankali da kuma gargadi da kuma bishara domin dan adam yana san a gwada masa cewa in yi kaza kuma za a bashi kaza kuma zai samu kaza to anan ne muka kawo karshen ita wannan sura mai albarka suratu Maryam alaihi salam wanda muka faɗa tana da ayoyinta guda 99 su uku ne masu ayoyi 99 cikin alqur'ani da ita wannan Maryam da suratu al-hijr da zamu zuta a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma suratul waqi'a su uku sai kuma lafazin tisun wa tisuna na cikin suratu fat na'am wannan ita ce sura ta 20 a cikin alqur'ani mai girma kuma sura ta 34 kenan ko a cikin jerin surorin da suka sauka a alqur'ani ta sauka bayan suratu Maryam wanda bayan ita kuma aka saukar da suratu al-waqi'a wannan sura ce makkiya bi ijma'il mufassir kuma tana cikin surorin da aka saukar da su a farko domin ta sauka kafin musulunta sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi kamar da Abu Ya'la da Ibn Ishaq suka rawaito ta hanyar Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi wanda mursalan kenan tunda Anas yana a Madina wanda aka bada labarin abin da ya faru na musulunta sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi wannan kuma asar din Imam Ad-Darqutni a cikin sunan Imam Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak da Imam Al-Baihaqi duka sun rawaito da aka sura ce makkiya tana da ayoyi 135 kuma sunan da ta shahara da shi shine suratu Taha munasabar sunan kuma da surar shine an buɗe ta da asalin ita wannan kalma ta Taha tana da kalmomi 1355 tana kuma da harafai 5399 kamar yadda muka faɗa ita ce sababi da sanadiyar musulunta sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi kamar yadda Anas ya fito ya rawaito cewa wata rana Umar ya ɗauko takobinsa ya fito yana neman ɗan uwansa shine Sa'id ibn Zaid ibn al-Khattab Sa'id ibn Zaid ibn Nufayl al-Adawi wanda yake auren Fatimatu bintu al-Khattab to ya fito sai game da wani daga cikin mutanen Makka wanda shi kuma ya musulunta sai yake cewa ina kake ina za ka ni sai yake cewa zan je ne in samu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya musulunta ba kai zan je in nemi ina neman Sa'id ne dan Zaid saboda ina jin tsoron kai ya je ya bi Muhammad wannan addini sai yake ce masa to kai yanzu idan ya zama Muhammadin yana kan gaskiya fa yace kai ma fa ina ganin ka shiga wannan addinin sabiyancin fa yace kai kana magana na shiga addinin sabiyancin yaki ka a gida ƴar uwar ka ma tana san a cikin addinin ai ko sai ba zama a lokacin manzala zama yana gidan Arqam ibn Abi al-Arqam Allah ya kare da azrif sai yaje bubbu ga kofa to a lokacin musulmai suna cikin hali na buya kafin ayi umarni da cewa a fito a bayyana komai da su ana jin duriyar tafiyar sayyidina Umar sai aka fara buya a lokacin sai ita ƴar uwar sai shi Sa'id ya zo ya bude wa sayyidina Umar yana bude wa sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya rufe shi da duka yana ta dukar da haske da ita Fatima ta zo ta shiga tsakaninsa da Umar wanda a dukan da yake masa haske da ita ma ya sani to shine sai suka tanka masa akan wannan zaluncin da ya zo ya yi musu sai ita sai ce menene a hannun ki sai ta ce qur'ani ne sai ce ba ni ina sai ta ce innaka rijtu wala yamassuhu illa tahir kai da tini saboda kafiri ne kai a lokacin ولا يمسه الا المطهرون با وعند ذاسو شافو wannan littafin sai wanda Allah ya tsarkake ma'ana wanda suka shiga musulunci kenan to sai sayyidina Umar ya tafi ya zanyi irriki yace ka je kai wanka sai je wanka saboda sai aka bashi alqur'anin sai ya bude sai ga suratu baha sai fara karanta ta wannan dalilin shine abin da ya tsaga zuciyarsa Allah kuma ya shigar da imani shi bayan addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya akan Allah madaukakin sarki ya shiri ɗaya daga cikin wanda a sunan su akwai ainun damimun dara ko shi ko abajahal wanda shi sunan sa amma to sai Allah ya kaddara wannan addu'a ta faɗa kan sayyidina Umar Allah ya kare shi wannan sura tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun surori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji da su sosai wanda yake cewa kunna min tiladi suna cikin wato kamar kayan gado na da bana wasa da tilad da matlat shine abinda zuwa kai ka same shi kai ma ba kai ka tara shi ba fifiyar sa shine sarif da matraf shine abinda kai kuma gumunka ne yasa ka gane wa ma zala tashrabul khumur wa lazzati wa bai'i wa insafi tarifi wa matladi ila an tahamat nil ashirat kulluha wa ufridtu ifrad al ba'ir al mu'abbadi kamar da Tarqat ibn al-Abd ya fada ijma'i ne akan cewa sura ce mai kiyya wanda kuma daga cikin manyan manufofin da sura take dauke da su nuna kulawar da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa wanda ya zaba dan su dauki wannan addinin su isar da shi kamar yadda zamu ga nau'o'i na kulawa da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam sannan ta tattauna akan girman alqur'ani ne girma kamar yadda surorin da suka fara da al-huruful muqatta'a suka yi sannan kuma ita wannan sura mai albarka tana ɗaya daga cikin surorin da kundi ne na musamman na tarihin annabi Musa alaihi salam domin tana da niza ta faɗi wasu abubuwa muhimmai na asalin tarihin annabi Musa wanda babu surar da ta zo da su sannan kuma a cikin sura akwai bayani na sakamakon wayanda suka bijirewa alqur'ani mai girma da kuma bayanin girman alqur'ani da cewa ya sauka da larabci ne da kuma cewa ubangiji yayi bayani da salo iri daban-daban na kashedi domin mutane wato su fadaku kuma ya zanto sun samu wa'azi aw yuhdisu lahum zikra qur'ani ya zama ya sanya musu wani wa'azi da za su yi riko da shi dan yanke hanzari sannan kuma akwai umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da yayi hakuri ya yawaita ambaton Allah subhanahu wataala ya kauda kansa kada ya damu dan ya ga makiya Allah Allah ya tara musu dukiya da arzikin duniya sannan kuma akwai raddi akan abin da mushrikai suke riyawa na bautar wani Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya bude ta da fadin sabaha wanda magana mafi inganci shine Allah ne kadai ya san hakikanin tawilin wannan harafi da Allah ya bude shi illa dai kawai su wa'annan al-furuqul muqatta'a idan ka tattara su gaba daya za su baka nassin hakimun qati'un lahu sirr wanda wannan wani tafsir ne ishari da malamai suka yi suka gano akwai sirri mai tarin yawa wanda Allah ya sanar da mu wani kuma sai dai mu bar wa Allah sanin sa Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban mu saukar da wannan alqur'anin akan ka ba litashka da manufar ka sha wahala ita wahala sai dai in ta zo wajen kokarin bin ubannin Allah amma ba ita ake nufi ba illa tazkiratan shi wannan alqur'ani mun saukar da shi ne dan ya zama tazkiratan wa'azi da za ka yi wa'azi da shi man yakhsha ga wanda zuciyarsa take risinawa ta karkata zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi malaman tafsiri sun ambata cewa wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jajircewa da kuma juriya wajen bautar Allah hatta kai kafafuwansa suna kumbura kuma suna tsagewa har matarsa ko matansa suna cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba za ka sassauta wa kanka ba ka dan huta kai da Allah ya gafarta maka abinda kai da ake kai da wanda zaka yi da ake zaka yi sai sai to ba za ku bari in zama bawan Allah mai tsananin nuna godiyarsa ga Allah ba sai Allah ne yake cewa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa mu saukar da wannan alqur'anin akan ka ba litashqa ai domin ka wahala da kasarar tsiya da tsulu tsiya ne ka saboda tsayin ayyuka da kake yi wajen bautar Allah subhanahu wataala illa tazkiratan liman yakhsha mun saukar da wannan alqur'ani dan ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah subhanahu wataala dan su yi tadabburin ayoyinsa kamar yadda Allah ya faɗa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati kaga da ƙarshe aka ce waliyatazakkara ulul albab masu azantuwa sune masu hankali masu tsoron Allah kenan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu abasa a suratul a'la yake fadhakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru yadhakkaru man yakhsha din ni tsoron Allah zai wa'azi za mu dakata anan saboda lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana za mu tashi aya ta uku a cikin wannan sura Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaa'ima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli dhirrin wal fawza bil jannati wan najata min an-nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد